أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك يا اخوة. السلام عليكم ورحمة الله. بركم من wannan maraice na Alhamis 3 ga watan Ramadan a shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 15 ga watan 4 a shekara ta 2021 miladiya. A yau muna rana ta 2 daga fara tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na Al-Khulafa'ur Rashidun wanda yake unguwar Agege a cikin jihar Lagos. In ba a manta ba a darasin mu na jiya Al-Ramma ya fara karanta mana aya ta 100 cikin wannan sura mai albarka suratul Tauba inda muka tsawaita wajen bayani game da ita wanda har ba mu samu mun fita daga cikin ayar ba. Dan haka yau ma za mu sake maimaita karatu daga farkon aya ta 100 din kamar yadda muka fara a jiya. Dan haka Al-Ramma zai sake karanta mana daga farkon wannan aya wacce ya karanta mana ita a yanzu a matsayin shugaba. Mai Allah ya ce
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
Allah madaukakin sarki yace was-sabiqunal awwaluna da marigayan nan na farin farko minal muhajirin daga cikin waɗanda suka yi hijira wal ansar da kuma al ansar. Idan aka ce al muhajirun ana nufin waɗanda suka yi kaura daga garuruwan su suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina dan su tsira da addinin su. Malaman musulunci sun tabbatar da cewa waɗannan su ne farko matsayin farko daraja ta daya a cikin jerin gwanan musulmi. Mana idan za a faɗi mutanen ƙwarai masu daraja ta farko in ka cire annabi cikin wannan al'umma to waɗannan su ne waɗanda ake farawa da su. Shine al-Imam Ibn Kathir yace man adaraka bay'atar ridwan amal hudaybiya, wadansu malaman sun ce sune wadanda akai bay'atur ridwan da su, ma'ana mubay'a da akai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta hudu bayan hijira, wacce ake kira da amal hudaybiya, wacce Allah madaukakin sarki ya labarta mana ita a ayat cikin suratul fath. Da Allah yake laqad radiyallahu 'anil mu'minin
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
إن الذين يبايعونك
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم.
To abin da ya faru shine a shekarar da aka yi yakin Badar, kafiran Makka sun kwashi kashin su a hannu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun zo su 1313, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa su 313, kuma duk da haka Allah ya ba su nasara, suka lallasa waɗannan mutane kafirai masu adadi ninkin ba ninkin nasu wanda suka haura 1000. To wannan ya sa kafiran Makka sun ji ba daɗi, kuma kunya ta kama su, sun kwashi kashin su a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To bayan wannan shekara ta shuɗe, wace ita ce shekara ta biyu bayan hijira, sai matara na manzon Allah ya kwanta yana bacci, sai mafarkin gashi ya shiga garin Makka, wanda kuma mun sani cewa mafarkin annabawa gaskiya ne, kamar Allah ne yake ba shi umarnin cewa ya je ya shiga garin Makka. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi da safe, sai ya gaya wa sahabbansa, na gani a mafarki cewa ga mu muna shiga garin Makka, dan haka ku taho mu tafi mu je mu umara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka taho yin umara, ko da suka zo daidai za su shiga Makka, sai labari ya ishe wa mutanen Makka cewa ga Muhammadu nan da mutanansa sun zo za su shigo garin Makka. To waccan kunya da suka sha ta yaki da aka yi a Badar, suka kwashi kashin su a hannu, sai ta sa suke so su yi borin kunya, sai daɗe tabarmar kunya da hauka, ma'ana sai suka ce to ba za su bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka ba a wannan shekara, dan idan ya shiga to tabbata ta tsare kan cewa ya kunyata su, mutanen duniya duk za su ga cewa sun bi shi garin sa shine Madina, ya ci su da yaki, kuma ya zo ya shiga garin Makka salin alin, dan haka wannan zai sa a raina su, zai sa a kunyata su, da haka sai suka ce atafau annabi ba zai shiga Makka ba. To a wannan lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka zaba cikin sahabbai wanda zai je ya samu mutanen Makka, ya tattauna da su, ya fahimtar da su cewa shi fa ba fada yazo ba, yanzu abin da yazo yazo ne ya umra ya koma, wanda a kaidar garin Makka tun kafin zuwan musulunci, tun ana lokacin jahiliya, dukkan mutumin da yazo zai shiga garin mutanen Makka ba sa hana shi, saboda sun san yazo ne dan ya girmama Ka'aba, su kuma sun gaji girmama Ka'aba tun daga iyayensu da kakanninsu. Mutum yakan ga wanda ya kashe masa mahaifi a garin Makka, amma ya yi haƙuri ya jure ya ƙyale shi, saboda dai alfarmar ɗakin Ka'aba. To amma a wannan lokaci, saboda tsabar ƙiyayya ta kafirci ta sa idansu ya rufe, suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga Makka ba, tare da cewa faɗan garin ne korarsa suka yi, ba ma baƙo ba. To shine manzo Allah ya tura sayyidina Umar, ya ce je ka same su ka gaya musu ga abin da ya kawo mu. Sai sayyidina Umar ya ce da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ka san irin gabar da take tsakanina da Quraishawa, Quraishawa haƙiƙanin gaskiya in akwai wanda suke kilan ba ɗaya a cikin mabiyanka to ni ne, saboda lokacin da sayyidina Umar ya musulunta ya karya musu ƙarfi, ya karya musu lago, domin suna ji da shi a ɓangaren kafirci, Allah kuma ya shiryar da shi ya dawo ɓangaren musulunci, sai ya zama ɓangarensu na kafirci ya yi rauni, ɓangaren musulunci kuma ya sake yin ƙarfi, wannan ya bakanta musu rai ƙwarai da gaske. To daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Uthman. To shi ko Uthmanu mutum ne wanda yake mai saukin kai, kuma mutanen Makka suna cin bashi a wajensa, domin babban ɗan kasuwa ne, yakan ba su lamunin kaya, idan sun siyar su dawo masa da kuɗinsa. Da haka sayyidina Umar da sauran sahabbai suka ba wa annabi shawara cewa ka tura musu Uthmanu, domin Uthmanu ko ba komai akwai dukiyarsa a hannunsu, suna jin nauyinsa saboda alaƙar kasuwanci da take gudana tsakaninsu. Azala ya karɓi wannan shawara, ya tura sayyidina Uthman akan cewa ya je ya tattauna da su. Sayyidina Uthman ya je ya tarar da su suna darun nadwa, kamar majalisarsu ta mutanen Makka inda suke zaunawa su tattauna al'amura idan al'amura sun taso musu dan su dauki matsaya ko lokacin da sayyidina Uthman ya shiga ya tarar suna tattaunawa sai ya gaya musu cewa to manzon Allah ya aiko ni in gaya muku ba fada muka zo ba mu mun zo ne kawai ni umara mu koma sai suka ce to in kai ne dai Uthman za mu baka kai umaraka amma in dai da Muhammadu ne to Muhammadu ba zai shigo ba wannan magana da suka faɗa ta fusata sayyidina Uthman domin sayyidina Uthman yana ganin manzon Allah ya fi kowa cancantar da yayi iko da garin Makka dan halaliyar garin ne kuma shine dan aikin ubangijin ɗakin Ka'aba to amma su mutanen Makka ba su yarda da wannan ba to dake dai a ƙarshe sai sa'in sa ta shiga tsakani har murya ta yi sama tsakanin mutanen Makka da sayyidina Uthman to waɗanda suke waje sai suka fara yada labari cewa ai Uthmanu an kashe shi to mazala yana wajen gari da shi da sahabbansa suna jiran Uthman ya dawo musu da sako sai kuma labari ya zo musu cewa ai an kashe Uthman to anan ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa na hagu yace da sahabbai in ya tabbata an kashe Uthmanu to kowa da kowan ku yayi mun mubai'a cewa sai dai mu tsare amma sai mun daukan sassa duka sahabbai suka rinka dora hannu ana mubai'a wanda a ƙarshe Annabi ya dauko hannunsa mai albarka na dama ya dora yace to hazihi an Uthman wannan kuma a madadin mubai'ar Uthman ce to kaga anan akwai bajinta ba karamar bajinta ba mutumin da ya taho umra kila ana jiran sa da bahaushe ne ya kawo tsarabar bagaruwa da dabino kuma daga can a wuce filin daga kamar kai ne yanzu a ce ka tafi Kano ka saro kaya daga can kawai ai tambisa da kai ba wai fata nake ba ai kaga ka cika jarimi ba sallama ba komai to wannan mubai'ar da mutanen Makka da mutanen Madina sahabbai suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bawa Allah subhanahu wata'ala farin ciki kwarai da gaske ubangiji ya yaba musu to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana labarin mubai'ar cikin ayoyi guda biyu da Allah ya karanta mana a cikin suratul fatih ubangiji yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara lallai Allah ya yarda da dukkan waɗannan mu'minai a lokacin da suka yi maka mubai'a a ƙarƙashin bishiya wata bishiya ce ta magarya anan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna yana jiran Uthman ya dawo da labari yazo cewa an kashe Uthman kawai sai Annabi yace ayi mun mubai'a kuma sai aka yi to shine Allah yake faɗa mubai'ar da kuma inda aka yi ta wanda malaman tarihi suka ce a zamanin sayyidina Umar shi ya tare wannan bishiyar ya batar da ita saboda mutane sheidan ya fara rudar su sun fara zuwa suna shafar jikinta suna daukan tabaraki to gudun in an ci gaba da haka wata rana za a bauta mata haka sayyidina Uthman ya sare ta dan a tsare aqidar mutane a tsare tauhidi idaka Allah subhanahu wataala yace a lokacin da suke maka mubai'ar tuna Allah ya yarda da su to cewa Allah ya yarda da su kaga ya tabbatar da cewa su din mu'minan kwarai ne bayan ma Allah ya musu tambari da mu'minai laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara sai Allah yace fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fatahan qariba ubangiji ya yarda da su dan ya san abin da ke cikin zuciyarsu na imani fa'anzala as-sakinata 'alayhim ya saukar da natsuwa a gare su ba su da ko askar aski a hannunsu amma ba sa tsoron dukkan furan Makka da dukkan makamansu saboda tsabar imani da yadda su a cikin zuciyarsu na san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san taimakon addini a wata ayar Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka lalle waɗanda suka yi maka wannan mubai'ar innama yubayi'una Allah Allah suka yi wa mubai'a ba kai ba domin an yi ne da umarnin Allah duk abin da Allah ya ce ayi aka yi to kamar shi aka yi wa da haka ubangiji ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah bisa hannuwansu an gane ko Jabir dan Abdullahi yana faɗa a hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito yace mu 1500 ne muka yi wannan mubai'ar mu 1500 ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tamassan naru rajulan bay'a tahta ash-shajarati wuta ba za ta taba jikin wani daga cikin waɗannan sahabbai da suka yi wa annabi mubai'a ba dukan su 1500 din duk yan aljanna ne to da haka waɗansu malaman tafsiri suka ce su ake nufi da al-muhajirun da aka ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin to al-muhajiruna anan sune ahlu bay'atir ridwan sahabbai 1000 da 400 waɗanda suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubai'a a ƙarƙashin bishiya. Wannan shine ra'ayin Amir ibn Shirahil al-Sha'bi, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri tabi'ai almajiran Abdullahi dan Abbas. Da haka yace muhajirina da ake nufi a wannan aya sune allazina bay'u tahta shajarati. Wa qala Abu Musa al-Ash'ari wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Muhammad ibn Sirin wal Hasan wa Qatada. Waɗannan kuma dukkanin tabi'ai da sahabbai su kuma sun tafi akan cewa humul ladina sallu ila al-qiblatayn ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muhajiruna da aya take nufi sune waɗanda suka yi salla al-qibla biyu tare da annabi. Kun san lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a rayuwarsa ta Makka, da aka umarce shi yayi salla al-qiblarsa ita ce Baitul Maqdis, ba Ka'aba yake kallo yayi salla ba, domin duk addinan da suka gabace mu sun yi salla, kuma ba Ka'aba suke kallo su yi salla ba, masallacin Qudus suke kallo su yi salla, wanda shi masallacin Qudus a yamma yake, shi kuma masallacin Ka'aba a gabas yake. Qudus ita ce al-qiblar Yahudawa, addinin Annabi Musa da abin da ya biyo baya. Amma Ka'aba, da an kalli Ka'aba wajen salla, ita ce qiblatu Ibrahim, al-qiblar Annabi Ibrahim. Amma bayan shudewar Annabi Ibrahim, bayyanar annabawan da suka zo bayansa, sai Allah ya canja al-qibla daga Ka'aba sai ya maida ita masallacin Qudus. To ko shi manzo Allah da aka yi masa wahayi na yi salla a matakin farko, masallacin Qudus yake kallo. To wannan ya sa kafiran Makka su ne wa Annabi gori, suke wannan mutumin ku kalli al-qiblan mu yake kallo, amma kuma ya ki yabi abin da muke akai. To wannan yana sa manzo Allah yana jin ba dadi. Duk musulmin da suka musulunta tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a matakin farko, su ma al-qiblar su ita ce Qudus, nan suke kallo su yi salla. Har aka zo Madina bayan hijira, har sai da aka yi wata 17 a Madina, duk ana ta kallon masallacin Qudus ana salla. To sai daga baya manzo Allah yana ta kaiwa Allah kuka, yana ta magiya, yana ta addu'ar Allah ka canja min al-qibla daga Qudus in koma al-qiblar kakana Ibrahim. To shine sai ga aya ta sauka, qad nara taqalluba wajhika fis sama,
qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardiha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram.
Allah yace qad haqiqa nara muna ganin taqalluba wajhika, jujjuyawa fuskarka fis sama'i a sama, da niyyar addu'a da magiya. Wannan ya nuna kenan in so samu ne lokacin da mutum zai yi addu'a ya kalli ina sama, domin manzo Allah addu'a yake yi amma yana daga kansa yana kallon sama. Shine Allah yake qad nara taqalluba wajhika, haqiqa muna kallon jujjuyawa fuskarka fis sama'i a sama. Sannan malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suka kunshi ma'anar cewa Allah yana sama, Allah yana sama, domin manzo Allah Allah zai roka, da haka sai nufi ina sama. Kuma ko kai yanzu aka ce ai addu'a, ya za ka yi? Hannunka za ka daga sama. Shi yasa malamai suka ce wato ko mutumin da bai taba ji ba, bai taba gani ba, kurma kenan. Yanzu ai akwai kurma ko? Mutumin da bai taba jin magana ba, in zai yi rantsuwa yake yi sama. Ko arnan da ba musulmai ba suna riya cewa a ƙarshen duniya Yesu Almasihu zai zo ya ɗauke su ya tafi ina da su sama. Amma abin mamaki yau ka samu musulmi yana ta da jijiya wuya, wai Allah baya sama. To in baya sama yana gidanku, in ji Malam Bello ya mu. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun ga jujjuyawar fuskarka a sama, kana neman mu canja maka alƙibla, falan walliyannaka qiblatan, da sannu za mu canja maka alƙibla tardaha, wacce ka yadda da ita, wacce ka fi santa. Dan haka fa walli wajhaka, juya fuskarka ma qiblal mashriqi shatar al-masjid al-haram, daura da masallaci ne alfarma shine Ka'aba. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya canja da shi da sahabbansa, daga kallon Qudus suka koma kallon Ka'aba. To sahabban da aka yi wannan sallar da su, da kuma daga baya aka canja aka koma kallon Ka'aba da su, da ana kallon Qudus da su, su waɗansu malaman suka ce su ake nufi da muhajiruna anan. To duk waɗannan maganganun na malamai da ma waɗansu su, idan muka ɗauka duk dai abin da ake so a fassara mana shinsuwa ne ne muhajirun da aya ta faɗa, kuma da take yawan faɗa a wajaje da dama, waɗanda su ne masu daraja ta farko a musulunci. idan mun ce ahlul bai'atir ridwan ne akwai wadanda suka faɗi haka idan mun ce ahlul qiblataini ne allazina sallu qiblataini akwai wadanda suka faɗi haka cikin sahabbai da cikin tabi'ai kai akwai wani ra'ayin ma ba wannan ba wadansu malaman suka ce wadanda aka je yakin badar rasune sune muhajirun sune muhajirun to abin lura shine dukkanin maganganun baki dai idan muka hade su babu cin karo tsakanin su da juna domin in dai mutun yayi hijira kuma an je bai'atul ridwani da shi shikenan yana cikin muhajirin in dai mutun ya je yakin badar kuma akai kuma yayi hijira yana cikin muhajirun domin ba dukkan wanda ya je yakin badar bane ya zama muhajiri akwai wadanda ƴan Madina ne kuma an je yakin badar da su to amma sharadin tunda aya ta ambata kalmar hijira to dole ne sai mutun ya cika sharadin hijira sawa'an bayan hijirar an yi bai'atul ridwan da shi bayan hijirar ya je yakin badar bayan hijirar ya yi sallar al-qibla guda biyu ko ma dai yaya ne tunda muhajiri ne ya amsa sunan mai hijira shikenan ka'idar dai hijira kamar yadda Allah ya sharhinta ya bayaninta a cikin ayat suratul hashari sune mutun ya bar garinsu dan ya je ya tarar da manzon Allah a Madina dan ya samu sukunin yin addini a cikin natsuwa shine Allah madaukakin sarki ce fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna ali imrana can a cikin almuhajiru lil fuqara almuhajirin alladhina ukhriju
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون
آية فرقوة آل عمران أبنجي يأتي فالذين هاجروا كونغا وأنت سكي هجرة وأخرجوا من ديارهم أكا فتد سودك جدا جنسو وأوذوا في سبيلي أكا توتد سودان تفركينا إن جاء الله wa qatalu suka yaki wa qutilu aka kashe su la ukaffiranna anhum sayi'atihim lalle zan kankare musu zunuban su wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma lalle zan shigar da su aljanna wanda korani ke gudana ta karkashin gine-ginanta sawaban min indillahi wannan lada ne daga wajen Allah wallahu indahu husnul sawab Allah ko a wajen sa akwai kyawa wallada dake ga dukkan wanda ya masa abin da ya cancanta a bashi ladan a can kuma cikin suratul hashari ubangiji madaukakin sarki ce lil fuqara al muhajirin kun ga dai talakawan nan wadanda suka yi hijira allazina ukhriju min diyarihim sune wadanda aka kore su daga gidaddajin su yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan suna neman falalar Allah da yaddansa wayansuruna Allah wa rasulahu sun tafi da niyyar su taimaki Allah su taimaki manzon Allah ma'ana su taimaki addinin musulunci sai ubangiji madaukakin sarki ce ulaika humus sadiqun wadannan sune masu imanin gaskiya to kage dai a cikin waɗannan ayoyin zamu ga cewa bayan an faɗi hijira an fayyace menene hijira shine korarka daga gari kuma ka tafi Madina da niyyar taimakon addini ba da wata bukata taka ta duniya ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dada fito da abun fili a cikin hadisi hadisin innamal a'malu binniyat wa innama likulli mar'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika ku sani ayyuka ba sa tabbata sai da niyya kuma dukkanin mutum in yayi aiki ana bashi lada ne gurgurdan niyyarsa za ku iya yin aiki dai tare amma wani ya samu lada wani ba zai samu ba saboda niyyar kowa da ita Allah madaukakin sarki yake aiki wani ya tafi aikin haji dan ya bude ido ya ga garin Makka wani kuma ya tafi aikin haji dan ya sauke farali to kaga wancan yawon bude ido ya je tourism ya je wannan kuma ibada ya je wani yana sallah amma shi yana jin kamar exercise yake yi kamar gym ne to kaga ladan ka da gym in akwai ladan wani kuma yana sallah ne saboda ya nemi lada a wajen Allah wani yayi hijira ya je Madina dan ya taimaki Annabi dan ya tsira da addinin sa wani kuma wata mata yake so suka yi appointment a hada a can ayi soyayya a daura aure shi yasa manzo Allah yace faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wanda hijransa dan Allah da ma'aiki yayi to fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi ladan hijransa yana ga Allah kuma zai samu shaidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma faman kana hijratuhu li dunya wanda ko hijransa dan duniya yayi awi mar'atin yankewa ko dan wata mace da yake so ya aura fa hijratu ila ma hajara ilayhi to yaje samu ladan hijrarsa abin da ya hijira domin sa to kaga wannan hadisi ma ya dada tabbatar mana da hijira kuma ya dada fayyace mana niyyar da take sa ai hijiran har a kira mutun da sunan muhajir to kuma hijiran nan tana da limit tana da iyaka daga lokacin da aka yi fatu makka a shekara ta hudu shikenan aka gama hijira a hadisin muslim manzo Allah ya ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniya da zara an yi fatu makka duk wanda ya baro garin su ya taho madina ba a kiransa kuma da suna muhajiri domin an gama hijira lokacin da ake hijira lokacin da makka tayi tsanani tayi kunci ba a samun damar bautar Allah ne a cikin ta amma tunda an bude makka ita ma ta zama garin musulunci ta zama daidai da madina yadda zakai sallah a madina haka zakai a makka zakai yanzu babu magana ka baro makka ka ce ka dawo madina kuma a baka ladan hijira sai dai ka zo wani abin kuma na daban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniya to sannan akwai hijira wacce ita kuma har ila yawmul qiyamati za a ci gaba da yinta amma dai waccan hijira wacce mutun yake samun darajarta ya shiga karkashin wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin ita wannan an gama da ita to amma sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake la tanqati al-hijratu hatta tanqati at-tauba ba za a daina hijira ba har sai lokacin da Allah ya daina karbar tuba to wannan lokaci ne da Allah zai daina karbar tuba shine lokacin da rana za ta hudo daga yamma idan rana ta hudo daga yamma to daga ranar an daina karbar tuba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu shi mai hijira har ila yau duk wanda ya kaurace wa abin da Allah ya hana shi shi ma ana kiransa da suna mai hijira amma ba irin wannan hijira ba ita ma wata hijira ce ta daban to da haka dai ya ɗan uwa mu sani cewa idan za a yi categorizing din abin nan categorizing din musulmai to matakin farko shine a sa muhajirun mataki na biyu shine al ansar mataki na uku kuma sune allazina taba'uhum bi ihsan kamar yadda ayata ambata anan da kuma sauran wajaje to da haka ubangiji madaukakin sarki ce lil fuqara'il muhajirin a wani waje anan kuma wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin kalmar al-ansar al-ansar sune masu daraja ta biyu al-ansaru ana nufin mutanen madina an tambaye Anas dan Malik ko mutanen madina da ake kiran ku da sunan ansar shin kafin zuwan musulunci daman ana kiran ku da wannan suna ko ku Allah ne ya fara rada muku shi a cikin Qur'ani sai ya ce bal ismun sammanallahu bihi fil Qur'an a suna ne da Allah ne ya rada mana shi a Qur'ani shi yasa malaman tafsiri kamar Imam al-Qurtubi yace kalmar ansar ismun islamiyun suna ne na musulunci kafin musulunci ba a san wannan sunan ba idan aka ce ansar jam'i ne ko dai na nasir ko na nasir nasir ana nufin mataimaki ansar mataimaka da yawa ana nufin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su imani da ƙarfin gwiwar taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutanen makka suka kishi suka kore shi suka kaurace masa shine Allah subhanahu wata'ala ya sanya su a masu daraja ta biyu a musulunci a ayat cikin suratul hashr ubangiji madaukakin sarki ya fayyace mana suwaye ansar wallazina tabawwa'ud dara
walimana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yunziruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
وبنجد يتي والذين تبوأوا الدار والإيمان سوني وإن دا سكا باد جدا أكا زونا سبو دا إيماني يا زونا أتشن زكا تنسو يحبون من هاجر إليهم سنا سن وإن دا سكا هجرا سكا زو جنسو ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتو دا أبن دا سكا أوكا سكا باير sun fitar da shi daga ransu ba sa bukatar sa ba sa kuma take sha'awar sa ba kamar kai yanzu ka bada abu kyauta kuma in ka ga abin ka jiranka yana so ba su mutanen Madina in dai suka dau abu suka bawa mutanen Makka to sun fitar da wannan abin daga lissafi shine Allah yake yaban su da wannan ubangiji madaukakin sarki ya ce wayu firuna ala anfusihim suna fifita bukatar muhajiruna akan bukatar kansu da kansu ko suna san abu sun yadda su bawa wa ƴan uwansu wanda suka yi hijira su su hakura walau kana bihim khasasan ko suna da matsananciyar bukata akan abu wa man yuqashu hanfihi duk wanda aka tsare shi daga rowar zuciyarsa fa ulaika humul muflihuna wadannan sune bayi masu samun babbar rabo a wajen Allah yana daga cikin bajintar da mutanen Madina suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo wajen su. Daman dai su suka je suka gayyato shi a asirce, suka ce tunda mun ga Makka ta yi maka kunci, mutanen Makka sun tsane ka, sun ki su baka dama ka yi addinin ka, mu in ka zo garin mu za mu baka tsaro da kariya irin yadda muke tsara kawukan mu da matan mu da dukiyoyin mu, amma sharadin ɗaya ne, mu ba za mu iya zuwa mu dauko ka daga Makka ba saboda siyasar ƙasa da ƙasa. In mutanen Makka suka ga mun maka haka, to za mu kulla fada da su, kuma muna da alƙawarin zaman lafiya da su. Amma shawarar da muke baka, ka san yadda za ka yi ka kawo kanka Madina, da ka shigo Madina shikenan ka zama dan Madina, saboda yarjejeniyar da ke tsakanin mu da su, duk mutumin da ke garin mu ba za su taba shi ba, kamar yadda mu ma duk mutumin da ke garin su ba za mu taba shi ba. To wannan yasa mutanen Madina ba su raka Annabi hijira ba, ba su zo sun masa rakiya ba lokacin da zai bar Makka, suka bashi shi da kansa ya taho da Sayyidina Abubakar har suka isa Madina. Amma ko da manzo Allah ya zo Madina sai suka fito suka tare shi, suka nuna masa kauna, suka nuna masa farin ciki, suka yi maraba da shi. To shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rinka hada ƴan uwantaka tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina, a dauko mutumin Makka a dauko mutumin Madina, sai a ce gashi nan ya zama dan uwanka na musulunci, ka je ka kula da shi. To su kuma mutanen Madina sai suka rinka bajinta. Idan aka dauki mutumin Makka aka baka aka ce wannan dan uwanka ne, to yanzu kaunar da kake masa yafi kaunar da kake wanda kuke ciki daya, saboda wanda kuke ciki daya da shi uwa da uba suka hada ku, amma shi ko wannan Annabi ne ya hada ku. Sun fi san ƴan uwantakar da Annabi ya hada sama da ƴan uwantakar da uwa da uba ta hada. Sai mutun yaje in yana da jari ko nawa ne na kasuwanci sai ya raba biyo, sai ya ba mutumin Madina rabi. Kuma in ya raba din fa ba ta yake ya dauka kai ka dauka ba, sai yake dauki wanda yayi ma. In rumfar kasuwa ce in ya raba bi sai yace zabi, sai ka zaba sannan shi ya dauki dayar. In gona ce sai ya yanka ta bi sai yace zabi, sai ka zaba sai ya dauki dayar. In gida ne sai ya yanka biyu sai ka zabi bangaren da kafi zo, sai yace to ni kuma na dawo nan. To ba wannan yafi ba da mamaki ba. In yana da mata biyu zai ce maka zan turo maka su, duk wacce kawai kaga tayi ma kar ka gaya mata, ni gaya min. Kuma koda ita ce amaryar, koda ita ce ta shiga gaban mota kamar yadda ake fada, da ka gaya mata kawai shikenan, shi kuma zai ce da ita wance kin ga dai bakin ki nake ba, ina san ki, na san ke ma kina so na, amma san Allah da san ma'aikin Allah ya fi soyayyar da take tsakanin mu. Da haka na fi san abin da Allah yake so da abin da Annabi yake so. Manzo Allah ya ba mu wannan mutumin yace mu kula da shi. Yanzu idan na bar shi ya shiga gari neman aure ban san hannun da zai fada ba. Da haka ki yi hakuri soyayyar nan tamu mu batta a zuciyar mu. In Allah ya kaddara ma hada aljanna, in kuma ba haka ba mu sadaukarwa da Allah ita. Da haka na sauwake miki ki zauna ki yi idda ki gama, kuma wa in kin gama iddar ina da dan takara. Kaga wannan in ba imani ba wa zai wannan. Shi yasa Allah ya yaba musu. Allazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wadannan sune a takaice abin da ake nufi da ansar, mataimaka. To ba wannan zai fi baka mamaki ba. Wata rana an je yakin Hunain, an dawo an samu dukiya mai yawa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna mana suwaye mutanen Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo raba ganima, yayi ta daukar kudi yana ba wa mutane, kai hatta waɗanda ba su musulunta ba manzo Allah yayi musu kyauta ta ban mamaki. Domin akwai wani kafiri da ya zo wucewa ta gaban Annabi ya ga tumakai iya ganin ido, manzo Allah ya ga yadda ya zura wa tumakan nan ido, sai Annabi ya ce masa ko kana so ne, ka san arne da kudi, yace ina so man, ya dauka ba'a za a yi mai ko gatsali za a yi mai. Sai manzo Allah ya ce ku ba shi 100, ya ja garke guda na akuyoyi guda 100. Manzo Allah ya sake ce masa ko a ƙara ma ne, nan ma ya dauka ko ba a ke mar, yace to a ƙara min din man. Annabi ya ce ku ƙara mai 100, ya sake jan 200. Annabi ya ce ko a ƙara ma ne, yace a ƙara min man, yace ƙara mai 100. Sai da manzo Allah ya bashi tumakai 400 a lokaci daya. Ya je wajen mutanen sa ya ce ya kauni aslimu, فإني قد جئتكم من عند محمد ومحمد يؤتي عطاء من لا يخشى الفقر يتي ياكو متاني ناكو مسلمتا إن كدي كتي سو دقاء محمد نزو محمد ينا كوتر دبايا قران تلوشي ينا كوتر ينك تلوشي to bayan manzon Allah ya gama wannan rabon gaba daya bai ba mutanen Madina ko akuya ba kai ko da bai bai abinda annabi yake so ya nuna mana suwaye mutanen Madina kage dai hidimar da suka yi masa suka karar da kudin su kabdan shi amma kuma shi ya zo kyauta bai ba su ko sulai biyar ba to dan adam duk inda ya kai sunan sa dan adam ba kudin ne ya dame su ba sai suke ganin kamar a cikin mutane annabi ya ba kowa su ya hana su kamar ya wulakanta su kamar ya kaskantar da su ko wani laifi suka yi masa ne to fa da suka je gida sai suka hau tsayi gungumi wai me yake faruwa ne wai me yake faruwa ne to shugaban su Sa'ad dan Ubada sai zo ya samu annabi ya ce ya ma'aikin Allah mutane na fa sun ji ba dadi abin da kai musu ka ba kowa kyauta su baka ba su ba sai manzo Allah ya ce haka ne Sa'ad dan Ubada ya ce haka ne sai annabi ya ce tara mun mutanen naka sai take aka tara mutanen Madina sai annabi ya fito sai ya ce shugaban ku ya zo ya ce mun kun ji ba dadi saboda nayi kyauta ban ba ku ba haka ne suka shiru ba wanda zai ce eh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba na zo garin ku kuna talakawa ba Allah ya azurta ku da ni domin Madina bata habaka ba da arziki sai da annabi ya shigo ta ba na zo garin ku kuna fada da yakin kare dangi ba Allah ya hada kanku da zuwa na domin Aus da Khazraj sama da shekara 75 kabila daya ce dangi daya ne amma shi dan ya shiga tsakanin su duk shekara sai an yaki ba na zo garin ku ba tumakan ku ba su da nono Allah ya ba ku nono da ni ba na zo garin ku ba ba kaza Allah ya muku kaza duk abin da annabi ya fada ba wanda ya tanka sai su ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da ma'aikinsa suke da abin gori Allahu wa rasuluhu amannu Allah da ma'aiki suke da abin gori sai manzo Allah ya ce to kurama mana bayan ya gama suka ce ina ya za a yi murama to muke ne sai ya ce a kuna da abin cewa kuma ai da sai ku ce da ni kai ma ba daga garin ku aka koro ka ba muka baka mafaka kai ma ba ƴan uwanka ne suka ki ka ba mu muka soka kai ma ba kaza kaza ba manzo Allah diye ba su sata azza suka ce ina ba za mu iya fada wannan ba ailin zamu yafi karfin bakin kaza sai manzo Allah ya ce to ku kwantar da hankalin ku wannan na sani tare da ku ku kuna da imani shi yasa na zabi in ba wasu kudi ku in bar ku da imanin ku domin ko a yau akwai mutumin da in baka bashi ba ba za a zauna lafiya ba to wannan ita ce tsantsar siyasa ta shugabanci kar ka dauka lokacin da kake shugaba kowa sai ya bi ka ta karfin tsiya wani dan kyautar ka zai bi ka in dai annabawa an bi su dan kyauta kai waye da za ka yi kyauta a bi ka ba to amma akwai mutumin da 100% masoyin ka ne ko ka bashi ko kar ka bashi yana kaunarka dan haka mutanen Madina imanin su ya kai wannan limit din ko da kudi ko ba kudi za su bi annabi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan na sani tare da ku yace yanzu ba za ku ji dadi ba na ba wasu akuya na ba wasu timakai na ba wasu raƙuma duk sun tafi da su gidansu suna murna ku kuma na taho garin ku waye fi morewa da wanda ya tafi da akuya gidansa da wanda ya taho da annabi akwai haɗi ba haɗi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwantar da hankalin ku annasu difarun wal ansaru shi'arun a musulunci in dai akwai musulmi to duk wani musulmin da ba dan Madina ba kamar matsayin riga yake a tufa amma mutanen Madina su ne mayafi yanzu mu dauka mace idan ta sa riga kowace iriyar riga ce in bata lulluba mayafi ba ko hijabi suturar ta suturtu bata suturtu ba mace za ta iya sa hijabi shi kadai bata sa riga ba suturar ta suturtu amma duk rigar da ta sa in babu hijabi sai ka ganta a bayyace a bayyana tsirara to da haka musulunci baya cika sai da mutanen Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta fadar falaloli irin na mutanen Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada alamatul imani hubbul ansar wa alamatul nifaqi bughdul ansar na daga cikin alamar imani ka ji kana son ƴan Madina na daga cikin alamar munafurci ka ji kana kin ƴan Madina irin su Anas dan Malik a yau a samu wani wanda yake zagin Anas ko yake cin mutuncin sa to ba ma wai munafurci ba wannan arni ne dan su ƴan Madina kin su ma munafirci ne, to ina kuma gazagin su? Ai kaga zagi ya fiki, domin zagi alama ce ta kiyayya ta karara, ta karara. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake a ƙarshen zamani imani zai tare a Makka da Madina, domin da man su ne asalin tushen sa. In kana so ka samu natsuwa da kwanciyar hankali, in ba waɗannan garuruwan ka je ba, ba za ka samu natsuwa ba. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake duk wanda ya so zai samu dama da iko ya mutu a Madina, to ya mutu a can, domin duk wanda ya mutu a Madina manzo Allah yake ni zan masa shaida, ni zan masa shaida a gaban Allah. To da haka dai ya ƴan uwa mu sani cewa mutanen Madina suna da daraja a musulunci, ba yadda za a yi kai maganar musulunci baka sa su ba, ba yadda za a yi kai maganar musulunci ba tare da su ba. To da haka sai Allah subhanahu wataala yakan fade su a mataki na biyu a duk lokacin da yake fadar darajoji na addini. Da ya fadi muhajirun sai ya fadi al-ansar. Da haka Ubangiji madaukakin sarki ya ce wal ansar was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar. To sai masu daraja ta uku sune wallazina taba'uhum bi ihsan. Yanzu an gama muhajiruna ba za a yi ba, an gama ansaru ba za a yi ba, amma har yanzu akwai kujera ɗaya, ni da kai har yanzu muna da damar mu hawa wannan kujerar. Ita ce me? Allazina taba'uhum bi ihsan. Ana gane a ƙarshen zamani mutumin kirki in an same shi yana da kyakkyawar alaka da musulmin farko. Muhajiruna da ansar, kana ambaton su da kyakkyawan ambato, kana roƙa musu gafara, kana shi musu albarka, kana koyar addini daga wajen su, kana ƙoƙarin kamantuwa da irin kamannin su, to wannan kai kuma shine alama kai mutumin kirki ne. Shi yasa ayat suratul hashari Ubangiji yace wallazina ja'u min ba'dihim,
wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ربنا انك رؤوف رحيم.
Allah yake wallazina ja'u min ba'dihim, wadanda ku suka zo bayan su, ana nufin bayan muhajiruna da bayan ansar, sune wanda aya tace anan wallazina taba'uhum bi ihsan, wanda suka biyo bayan su kuma da kyautatawa. Akwai wanda suka biyo bayan su amma da munanawa, to wadannan ba da su ake ba, kamar masu zagin su kamar yadda muka faɗa a jiya. A'a, wadanda suka biyo bayan su da kyautatawa shine Allah a can yake wallazina ja'u min ba'dihim, zai fayyace me yake kyautatawar, shine yaquluna zaka ji suna cewa rabbana ighfir lana, ya ubangijin mu ka gafarta mana, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kuma ka gafarta wa ƴan uwan mu da suka rigaye mu da imani, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah kada ka sanya mana kwafa da mummunan kudiri da mummunan takidi da jin haushi للذين امنوا وقد اتقوا ايماني تن افرقو ربنا انك رؤوف رحيم لله يا امبنجي كاي مي رانغومي ني مي جين كاي ان تنبينا نا عائشه هو نا عائشه تاجي وني متين yana zagin sahabbai sai take tambayar wani daga cikin wanda suke kewaye da ita tace wancan da naji yana ga yawa sahabban annabi bakar magana shin yana cikin muhajirun sai aka ce mata a'a baya cikin muhajirun sai tace to yana cikin ansar aka ce baya cikin ansar sai ta ce to ni kuma na tabbatar baya cikin wallazina taba'uhum bi ihsan domin su wallazina taba'uhum bi ihsan yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Da haka sai na Aisha ta ce to lalle wannan baya cikin ajujuwan musulunci, domin a musulunci aji uku ne ba na hudu. In kai ba muhajiri ne bai, ba muhajiri bane, to dole ka zama cikin me? Ansar. In ba ansaru bane, dole ka zama cikin allazina taba'uhum bi ihsan. To kaga ka zama cikin allazina taba'uhum bi isa'a, to wannan kuma mummunan al'amari ne, Allah ya tsare mu. Shi yasa malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya nuna yadda addinin sa zai kasance da kuma yadda tsarin bauta a gare shi zai kasance. Wanda yake biyo bayan sahabbai na daga cikin sharadin kyautayi a gare su ya zama yana koyin addini daga wajen su. Shi yasa zaka ga ka'idar ahlus sunna wal jama'a shine ayi addini akan littafin Allah da sunnar manzon Allah bisa ga fahimtar sahabbai, bisa ga fahimtar sahabbai. Yau ba wata aya da zaka fassara ta da kanka, matukar tafsirinka ya saba wa da na sahabbai kuma a ce daidai ne, ba zai taba zama daidai ba. Dole ne tafsirinka sai ya zama daidai da nawa? Sahabbai. Domin tafsirin su shi Allah ya yarda da shi, tafsirin su shine tafsiri garanti gangariya wanda manzon Allah ya yi. sallallahu alaihi wasallama shi yasa ko da yaushe ahlus sunna an za su fassara ayat qur'ani ko dai su kawo hadisi ko su kawo aya yar uwarta ta fassara ta ko kuma su ce sahabi wane ya ce kaza to magana ta kare kaga wannan shine allazina taba'uhum bi ihsan to da haka ubangiji subhanahu wataala yace dukkan waɗannan radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi Hasan al-Basri yace wato yana daga cikin bambancin mu da sahabbai su duk lokacin da Allah zai magana game da yaddarsa gare su sai ya fara cewa sun yadda da shi kafin ya ce me ya yadda da su a sai ya fara cewa kai ya yadda da su kafin ya ce sun yadda da shi kai ka ce Allah subhanahu wataala ma ya fi dokin yadda da su sama da yadda su suke dokin yadda da shi duk da kuma ba hakan bane amma dai Allah yana so ya nuna mana darajar su ne domin ka'ida ita ce ba wai ka ce kana so ba a ce ana son ka yafi burgewa laisa sha'anu an tuhibba innama sha'anu an tuhabba burgewa ba shine ka ce kana so ba burgewa shine a ce ana ne son ka su sahabbai kullun Allah ne yake cewa ina son su kafin ya ce suna so na amma yanzu ni da kai mu muke kokarin mu ce muna son Allah amma har yanzu fa ba mu da amsar cewa yana son mu ko ya yadda da soyayyar mu kaga wannan shine bambanci kowa yanzu yana iya yin sallah amma kar ka dauka sallar ka irin ta sahabbai dike za ta iya yiwa irin ta ce ta fuskar adadin raka'o'i da ruku'i da sujjada da farilla da nafila amma bambancin shine su sahabbai suna sallah Allah yana cewa dan shi suke yi amma kai ka kana sallah kai ne kake cewa dan Allah kake amma Allah shi ya san wanda yake yi dan shi tayu da gaske ne tayu ba da gaske bane yanzu akwai da yawa masallatan da ake zakka zaka je kaga suna cika to kaga an raba maka hankali wai an ce da dan sauko ta shafira a tafi gona yake kun raba mun hankali wanne za a yi yanzu mutumin da ake raban zakka ka zo ka ganshi a sahun gaba kana da garantin ladan sahun gaba ya kawo shi ko karbar zakka ya zo a'a kar da yake saurin fada ni dai ban ce ba to amma sahabbai haka Allah madaukakin sarki ya shaide su yace Muhammadur Rasulullah
Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
وبنجي يتي محمد رسول الله للي محمد من زن الله دي. والذين معه وعندكم سكي تارد شيشتوني صحابي أشداء على الكفار سنة أنا تاواغ كافري musamman idan sun keta alfarmar addini ba sani ba sabo ruhama ubainahum suna da tausayi da jin kai a tsakanin su da juna tarahum kuma zaka gan su ruk'an sujjadan suna ruku'u suna sujjada a dunkule suna sallah to sai Allah yayi wa shaydi sallar su shaida sai ce yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana sallar su kuma ta neman yaddar Allah ce da falalarsa kaga wannan shaida ce ba wani wanda yau in ba sahabi ba zai yi aiki Allah ya masa shaida saboda an ma gama shaidar sai dai kawai a cigaba da lalube cikin duhu Allah ya sa mu dace to haka a cikin ayat suratul fatih da Allah zai musu shaida sai ce fa alima ma fi qulubihim wannan shaidar da nayi musu dan na san abin da ke cikin zuciyarsu ne to amma yau la'antattun waɗanda suke zagin su na daga cikin abin da suke faɗa sai su ce ai bayan annabi ai sun canja to yanzu kun fa Allah sanin za su canja ne shi yasa dole ne sai sun yi wa kansu ƙaryata-ƙaryatan da za su halatta musu zagin sahabbai shi yasa cikin aƙidar ɗan shi'a akwai wani abu da suke kira da suna albada'a shine ka shirya abu daga baya shirin ya wargaje wai sun ce Allah yana da albada'a duk yaban da Allah ya yi wa sahabbai wai a lokacin ba su lalace ba ne daga baya suka lalace shi yasa duk yaban suka warware sai su kawo shubha don su sa musulmi a cikin rudu sai su kawo daga cikin hadisin Abu Huraira cikin mu wada ta Imam Malik a ranar lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zan gane al'ummata bayan an gama tsayuwar tashin alkiyama da hasken alwala a fuskar su da hannuwan su sahabbai suka ce taya zaka gane al'ummaka yace ku bani labari idan mutum yana da garken bakaken dawaki a ciki sai aka samu doki daya mai farin goshi zai gane shi cikin sauki ko babu aka ce zai gane cikin sauki sai ce to haka ni ma zan gane al'ummata da hasken da fuskar su za ta rinka yi na alwala sai manzo Allah yake amma fa za a kori waɗansu mutane daga shan tafkin alkautara bayan an gama tsayuwar tashin alkiyama manzo Allah yace zan rinka cewa da al'umma ta ala halumma ala halumma ala halumma ku taho gani nan ku taho gani nan sai malaiku su zo su tsaya sai su ce fa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ai kai baka san me suka yi ba bayan ka kad baddalu wa gayyaru sun musanya sun canja sai manzo Allah yace fasukan fasukan ainesa da su ainesa da su wai wannan shine shaida su akan cewa wai sahabbai ne wai sahabbai sun canja to in ma wannan hadisin akan sahabbai yake yafi tabbata da ya zama akan ka kafin su domin duk canjawar su in sun canja daya kai ka canja goma in ku sun canja goma ka canja 100 me yasa ka manta da kanka kake kallon su zalunci ne da son zuciya mu ahlus sunna ba ma cewa sahabbai ma'sumai ne ba sa laifi amma bambancin mu da ku shine mu duk ayoyin da suka nuna sahabbai sun yi laifi sai da Allah yake ya yafe musu nan take nan take ba mu misali al-rama
innal ladina tawallaw minkum yawmal saqar jama'ani innama tazallaw ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu
na'am
wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim
kaga wannan ayat tana magana ne akan sahabban da suka gudu a yakin Uhud suka gudu suka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a filin daga manzo Allah yana alayya ibadallah alayya ibadallah ku taho gani nan ku taho gani nan amma sahabbai suka gudu to shine sai Allah yake bada labari akan su cikin su kuma har akwai sayyidina Usman ubangiji yace innal ladina tawallaw minkum haqiqa wadanda suka juya baya daga cikin ku yawmal taqal jam'ani ranar da jama'u guda biyu suka yi aran gama innamastazallahum ash-shaytanu shaytan ne ya zamar da su bi ba'di ma kasabu saboda shashin wani laifi da suka aikata shine annabi ya ce su tsaya akan jabalur ruma kar su sauko daga dutse suka sauko to wannan sauko wanda suka yi ita ta ja sai tsoro ya shiga zuciyarsu jarumtakar da suke da ita sai Allah ya cire ta kafiran da da ba sai musu kwarjini sai suka dawo su ne musu kwarjini to kuma take sai Allah ya ce wa laqad afallahu anhum amma fa Allah ya yafe musu to amma sai su tsaya a farkon sai su ki karasa karsha wani tsagera ya taba samun sayyidina Usman ya gaya masa wannan magana yace kai Usman kana cikin waɗanda suka gudu ranar yaki kaza 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 sai yace karanto min ayar da ya karanto sai ya tsaya nan ji a karasa mana karasa ai cikon bayanin yana nan Usman yace ni na fi jin dadin ma da nayi laifin saboda tuban ta zo da garanti da ban yi laifin ba da ban samu darajar walaqad afallahu anhum ba to kaga wannan shine abin da ya kamata a gane hakanan za su kawo maka fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum
ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
قَارَسَ الرَّمَا
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani kaga inda hankali farkon ma maganar da masu imani ake to amma kai kana so ka fitar da su daga musuluncin kwata kwata shi ku Allah da zai kira su ma taya ya ku masu imani to sannan yace in ja'akum fasiqun binaba'in in fasiki yazo muku da labari fa tabayyanu ku bincika kar ku dauka kar ku kama kar ku yi hukunci ta farar daya an tusibu qauman bi jahalatin dan gudun kar ku je ku afkawa waɗansu mutane a bisa ga rashin sani fatusbihu ala ma fa'altum nadimin a ƙarshe ku wayi gari kuna masu nadamar abin da ku aikata to kawai su abin da suke ɗauka sai su ɗauki kalmar fasikin ku da kuka ce sahabbai duk adalai ne to ai gashi anan Allah ya ce wani ma daga cikin su fasiki wal iyazu billah to a ƙarshen ayar Allah madaukakin sarki sai yace wa alamu anna fikum rasulullah ku sani fa ku sahabbai ba kamar kowa kuke ba annabi yana cikin ku daga darajar ku ta daban ne yanzu kai annabi yana cikin ka ina ka ganshi law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri da ace duk abin da kuka ga ya masa yake hawa yayi gini akai ba tare da bincike ba la'anittum da ku kanku kun shiga wahala walakin sai dai ku sani Allah habbaba ilaykum al-imana Allah ya riga ya sanya muku san imani a zuciyarku kai wa ya sa ma san imani wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya muku ado da imani a zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra Allah ya sa muku kyamar kafirci kai ku abokan kafirai ne muka gani aljani abokin shaytan wal fusuq Allah ya sa muku kyamar fasikanci wai jisuwa ake wannan maganar sahabbai amma ku ku fasikai ne tafiya in kuke daga Kano zuwa Zaria a kafa kondom ake tsinta sun fa a irga akan titi wai waɗannan mutanen kazamai su za su magana akan sahabbai wal isyan Allah ya sa muku kyamar dukkan wani dangin aikin sako duk wannan sheda ce Allah yake bayarwa akan sahabbai ba fa su suka zo suka ce mu ba ma san kaza ba mu fa ba ma san kaza a'a ba fa su suke yaban kansu ba Allah fa yake yaban su da kai yanzu ka zo ka ce ba haka bane ba fa da su kake fada ba da wa kake fada Allah a ƙarshe sai Allah ya yi sitam sai ce ulaika kun ga waɗannan mutane humur rashidun sune shiryayyu Imam al-Qurtubi yace kalmar rashidun daga ar-rashadatu ne ar-rashada shine dutse ya kafa a ƙasa ta yadda ba za a taba iya tumbuke shi ba ma'ana Allah yana shaida ne akan imanin sahabbai ya kafa a ƙasa kafuwar da ko iska ko ruwa ko guguwa ba za ta iya tumbuke shi ba in kana tsammanin Abubakar zai bar musulunci ko Umaru ko Uthmanu ko dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai in kana da yaqinin zaka iya jijjige dutsen Zumarat ko Atharat zaka iya zaka iya ba to kafuwar da imani yayi a zukatan waɗannan bayin yafi kafuwar da dutsen Zubayyai a zuba sai ubangiji kuma dan ya bawa kura ta mutu da haushin kifi dan ya bawa magauta haushi sai yace fadlan minallahi wa ni'ima wannan kuma falal Allah ce da ni'imar sa da haka kar ma kai tsammani zaka samu irin wannan daraja an gama to ire-iren waɗannan ayoyin da yawa akwai su a cikin Qur'ani Allah ya faɗi laifin wani sahabi kan ya gama bayanin sai ya ce na yafi masa ko tun a farkon ma bayanin sai ya faɗi wani shaida a tattare da shi yanzu misali za a zo ana ta maganar fi'atul bagiya sahabban da suka yi wa sayyidina Ali tawaye har aka yi faɗa jama'a sayyidina Muawiya Allah yake wa in da'ifatani minal mu'minina
qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
الله يقول وإن طائفتان إن بنغروري قدابيو سيتي من المؤمنين دن مؤمنين أشي دوان ده هكي فتن دوان ده أكي فتن ده شي دن مؤمنين ده سيدنا ألي ده أنت وقصة ده مؤاوية ده أنت وقصة دن مؤمنين ba inda aka ce mumini da mumini ba za su samu sabani ba za su samu wani muminin har su bar duniya ba a jituwa ba za a daina fadan ba sai an shiga aljanna shine Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim
min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin
Allah ya ce aljanna ne duk kyashi da rashin fahimtar juna da ke tsakanin su za mu cire ikhwanan mu mai da su ƴan uwa babu sabani ala sururin akan karagu na isa mutaqabilina suna kallon juna amma wani ɗan uwanka ne mumini a yau ahlus sunna ne dan izala ne dan garin ku ne kaza 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 amma shi ɗan ya shiga ya fita hada ido ba kwa iyawa wannan ba bakon abu bane a cikin sahabbai an samu irin wannan da yawa amma hakan baya nuna ka cewa na kafiri ne kowa ne ba mumini bane, a'a dukkan su muminai ne. Sayyidina Ali da jama'arsa muminai ne, Sayyidina Muawiya da jama'arsa muminai ne. Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, in bangarori guda biyu na muminai suka yaki, to ku wa'anda kuke tsakatsaki fa aslihu bainahuma, ku yi musu sulhu. Fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra, in akai sulhun daya ya kiyarda, hakan zai iya faruwa. A tabbatar wani shine bai da gaskiya, amma ayi ai asasanta da shi ya ki, to anan ne sai Allah ya ce da wa'anda suka karbi sulhu da ƴan ba ruwan mu na da a hadu, fa qatilul lati tabgi, a yaki wancan wanda ya tawaye. Ba yakin kinsa ake ba, yakin ladaftarwa ne, ba yakin ya kafirta bane, yakin gyara kayanka ne. Kamar uwa ce yau ta da kidanta, ba kinsa take ba, dan ya gyara ne. Haka Allah ya ce fa qatilul lati tabgi, waɗanda suka yi tawayen suka ki karbi sulhu, ku yake su hatta tafi'a ila amrillah, har sai sun dawo sun karbi umarnin Allah na sulhu da zaman lafiya. Fa in fa'at, in suka dawo din, fa aslihu bainahuma, ayi sulhu tsakanin juna a zauna lafiya. Bil adli, bisa ga adalci, wa aqsidu, kuma ku yi adalci, inna Allah yuhibbul muqsidin, Allah yana son masu adalci. Sai Allah ya ce innamal mu'minuna, dukkaninku dai mu'minai ne, kuma duk mu'minai ikhwatun, ƴan uwan juna ne. Fa aslihu baina akhawaykum, ku yi sulhu tsakanin junanku. Amma idan mutum a zuciyarsa akwai dafi da guba na zagin sahabbai da ƙin jinninsu, in ya zo kan wannan ayar sai ya ɗauki wasu ya jefa a wuta, ya manta da Allah ya kira su da dukkansu muminai, da'ifatani minal mu'minin. A ci ƙarshe ma Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa. Shi yasa in ka bi tarihi da gaske za ka sha mamaki irin abin da ake faɗa a yau na sakarci da jahilci. Lokacin da aka yi yaƙi tsakanin Sayyidina Ali da jama'an Nana Aisha, yaƙin Jamal, bayan an kakkashe sojojin Nana Aisha, Sayyidina Ali da ya sauko ya zo kan gawar Talhatu da Zubairu. Talhatu da Zubairu suna cikin asharatul mubashiruna bil janna, kuma su sun goyi bayan Nana Aisha, kuma suka zo su yaƙi Sayyidina Ali, kuma anan aka kashe su. Da Sayyidina Ali ya zo kan gawar su yayi kuka, yace wallahi wannan fitina ce, fitina ce. Sayyidina Ali ya ce da kunne na naji manzon Allah ya ce duk wanda ya kashe dan Safiya ku yi masa albishir da wuta. Waye dan Safiya? Zubairu dan Awwam. Zubairu dan Awwam mahaifiyarsa na Nana Safiya, da mahaifin Annabi Abdullahi uwarsa ɗaya, ubansa ɗaya, da mahaifiyarsa, da mahaifin manzo Allah, da mahaifin Sayyidina Ali Abu Talib uwarsa ɗaya, ubansa ɗaya. To kuma wannan fadan na cikin gida kake cewa zaka shiga kai, kai waye kai? Sayyidina Ali fa da Zubairun da aka yi fada, ƴan tawagar Sayyidina Ali suka kashe Zubairu, da babar Zubairu Safiya ƴar Abdul Muttalib, da baban Aliyu Abdul Muttalib, duk Abu Talib ibn Abdul Muttalib, uwa ɗaya, uba ɗaya, faske. Amma wani sakarai shashashawai zai zo ya shiga wannan fada? To daman fitina ce. Allah ya riga ya yi alkawarin wasu sai sun shiga wuta, da haka tarkunan shiga wutan suna nan da yawa. Wani ta inda zai shiga wuta ta shiga irin wannan sharaba shanin ne. Shi yasa aqida ahlus sunna, duk abin da ya faru tsakanin sahabbai, mu a wajen mu yardardin Allah ne. Allah ya gwada mana misali ne da samfur da su. In dai tsakanin Abubakar da Umar za a saba, in dai tsakanin Aliyu da Aisha za a saba, in dai tsakanin Aliyu da Muawiya za a saba, to kai da waye ba za ku saba ba? Kai dai baka kai Aliyu ba, shi kuma bai kai Muawiya ba, kai kuma baki kai Aisha ba, shi kuma bai kai Aliyu ba. Haka haka rayuwa take, haka rayuwa take. Sai sa Imam Al-Qahtani Al-Andalusi yace da ama jara bainas sahabati fil waga bi suyufihim yawm altaqal jam'ani faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashr marhumani. A hirdinka kai yaro, karka sa baki cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai na fada. Wannan ijunan su ne, manya ne, fadan manya yaro baya shiga. Ba wai fadan sahabbai ba, fadan uwa da uba ba a shiga. Duk girman babanka da girman babanka da mutuncin da kake ganin su da shi, wallahi ba su kai sahabban Annabi ba. Ka gaya min dan da ya tashi a gidansu bai ga uwarsa da ubansa sun yi fada ba? Babu shi, duk duniya babu shi. Babu shi, har yana da karin magana yace duk dan da yace uwarsa mutuniyar kirki ce da ya hira da ubansa ba, dan sai ya gaya masa laifinta wata rana. Ba ma ka taba ganin dan albarka ya fito waje bayan an yi fada a gidansu yana cewa kai, amma baba shine bai da kirki wallahi. Ai baba ta ka'isa. Da wani abokinka zai zo ya ji an yi kwaramniyar jiya a gidanku ya ce kai wane? Jiya fa na ji an ɗebi ƴan kallo. Wai waye mai gaskiya ne? Sai ka kai mai duka. O ka yake yi? Da haka wannan maganar bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne. Da haka in muna so mu zauna lafiya da imaninmu, waɗannan mutanen Allah madaukakin sarki ya riga ya gama yaban su, ya gama shaidar su. Alamar nagartan mu mu shine mu koyi da su. Da haka Ubangiji subhanahu wataala yace radiyallahu anhum wa radu an, Allah ya yaddada su kuma sun yaddada shi. Wa addalahum jannatin, kuma ya tanadar musu aljanna. Tajri tahtaha al-anhar, wanda korami suke kai kawo a karkashin gine-ginen su. Khalidina fiha abada, za su dawwama a ciki har abada. Zalikal fawzul azim, wannan shine babban rabo. Allah madaukakin sarki ka sada mu da su, Allah madaukakin sarki ka raya mu da san su, ka kashe mu da kaunar su, ka tashe mu tare da su. Ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya hada mu alada. Wanda muke kuskure, Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.